أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدها كبرك مدسادوا أن مركزنا مجيما dan ci gaba da majlisin mu na alqur'ani. Wannan shine majlisi na shidda a cikin tafsirin wannan sura mai albarka, suratu al-ahzab. Muna 27 ga watan Shawwal, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 14 ga watan hudu a kalandar Bature 2026. Kamar yadda muka saba, in kamun mu shiga karatu inda kwai tambaya ɗaya ko biyu, mu amsa sai mu ci gaba insha Allah. Alaikum salam. Babu wa ansura ne ku wanda shari'a ta haddade, sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi ranar Litinin. Kuma wani lokaci ina kyautar san a nan masallaci muna tare da malam, da wannan malam Abdullah, dukansu Allah shi kansu, muna hira kamun a kashe masallacin nan. Ya zo muna hira, yake cewa malam wannan ƙahohuwan naka kamata ya maka ƙaho, sai yake cewa ai abin da ya dace ƙaho ana son a yi shi in ma ranar Litinin ko ranar Alhamisi kamun a ci komai. To a haka dai na ji dai ya haɗi dai, amma dai ni abin da na sani kamun a ci wani abin yana da amfani sosai. Kuma dai yin nashin dai na ji bayanin ya ce an tunda shi aikin shi ne kuma yana yi, yana da wurin yin, yake cewa ranar Litinin ko Alhamisi kamun ka ci komai a yi maka. Dai su kasancewa a yi shin kamun a ci komai kuma yana da fa'idar shi, shi ma ta azo a gani insha Allah. Wallahu ta'ala alam, banni da masaniya, sai dai shi manzo Allah ya yi shi ranar Litinin. Wallahu ta'ala. A lokacin ba musulunci, shi matsala ta bauta da kwai ta kamun musulunci, amma dai lokacin da musulunci ya zo sai ya gyara ta. Babu wani bawa wanda zai zo ya kasance a matsayin bawa in ba wanda aka ciyo shi ba a yaƙi ba, ko wanda dama ainihin iyayen shi da kakannin shi ba yi ne. Wannan da kwai a wannan ƙarshen zamanin da kwai Mukhtarul Kunti ya buga, ya yi rubuta littafin shi Majlubus Sudan. Ba Mukhtarul Kunti ba, Ahmad Baba a Tumbukti shi ne ya rubuta wannan littafin Majlubus Sudan. A cikin littafin nashi maktub ne, yana bayani akan ainihin bauta a cikin addinin musulunci. shi musulunci ya tarasu da bauta da ya tarasu da bauta abinda ya yi sai ya gyara bauta yaya take mutum in ba azinahin ba iyayenshi da kakanninshi bayu ne ba wanda ya samu inci a cikinsu to a wannan halin mutum yana iya kasancewa bawa ko kuma a ɗaya ne ainihinshi addinin musulunci ko kuma musulmai suka zo suka ci garinsu da yaƙi a wannan lokacin aka kama su a matsayin fursuna yaƙi a matsayin bayu suke wanda aka ba yana iyawa ya ƴantar da shi wannan shine a wannan halin guda biyu mutum yake iya kasancewa bawa kuma shi ma a kullun addinin musulunci dan ya hiso mutum ya kasance a matsayin ɗa ba matsayin bawa ba sai ya sanya kowace kaffara da mutum zai aiwatar yayi wani abu a ce yayi kai kaffara zaka ga ƴantar da bawa ƴantar da baiwa shine aulawiyya za a ce maka ka ƴantar da bawa ƴantar da baiwa fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa fa dukkan wani suka nau'i'ikan kaffara zaka gani ana maka bayani ka ƴantar da baiwa saboda addinin musulunci ba abinda yayi so illa mutum ya kasance da babawa ba kuma irin wannan fafutuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ne ya kwato wa wa'ansu daga cikin sahabban shi ƴancin su mai dan ka dauki misalin Salman al-Farisi ko kamun shi ma su Bilal kaga irin gatan da aka yi musu albarkacin addinin musulunci da ba addinin musulunci ta ga da wa'annan zartewa za su yi a matsayin bayu har abada amma dai addinin musulunci yazo da yazo ga abin da yawa kana ana azabtar da shi Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yace a me kudin shi ya saya haka ka dauki misalin Salman al-Farisi ya musulunta manzo Allah ya tabbatar da musuluncin Salman al-Farisi amma dai kuma wannan bautar ita ta hana shi bai halarci yakin Badar ba da yakin Uhud ba me ya kawo haka saboda bawa yake ba da ba mallakin mai gidan shi yake shine bayan lokaci bayan an dawo daga yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Salman al-Farisi ka tafi wurin mai gidanka ya maka rubutu da kai mukataba wanda ake yi shine mai gidanka zaka zo ka ce to ina so in fanshi kaina in koma da sai ya ce to na baka dama ka kawo mini kaza idan ka kawo mini kaza a cikin shekara kaza ni kuma zan ƴantar da ka yanzu he a barka ka tahi lokacin da zaka tai ka yi wa kanka hidima ka samu wannan kudi ka kawo kuma da lokacin da zaka yi wa mai gidanka hidima tunda har yanzu kalkashin shi kake in ya ga dama ya ce maka zamna ka yi mai hidima ba zaka tai ka nemo ba abinda zaka kawo mai ba manzo Allah ya ce wa Salman al-Farisi ka tahi a maka rubutu yazo wurin mai gidanshi dan ya dora mai abinda ba zai iya ba yace sai ka mini da shandabino guda 300 ina tunani yace guda 300 da shandabino guda 300 kowanne sai an dasa shi ya kama yace baya da haka kuma ka ba ni ukiya 40 wannan abin yawa kare manzi Abu Salman al-Farisi yazo ya hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda muke da mai gidanmu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai yace ku taimaka wa dan uwanku Salman akan abin da ake nema a gare shi wannan ya kawo da shi 10 wannan ya kawo 20 wannan ya kawo 40 haka aka hada mai 300 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai idan sun hadu yace kamun ka tahi kai ramun su aka zo aka kama mai yayi ramun da shi guda 300 manzo Allah yace mai kakka shirka kowanne sai ka nemi izini ya bayan an yi da rami a cikin garka aka zo aka nemi izinin manzo Allah da kanshi ya tashi ya tafi wannan garka ta ba yahudan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hannayen shi da sami wannan dabina yace a cikin su ba wanda bai tashi ba yanzu an kare da masalar dabino masala ce ta abinda za a yi a shekara 3 aka lakkashe mai shi a ɗan lokaci aka yi mai shi yanzu aka zo aka ce kuma to meye saura yanzu ukiya ta yi saura zinariya ta yi saura guda ukiya 40 yana zamani aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani tibiri na zinariya ana kawowa yace ina Salman yake aka nemo Salman yace mai amsa ka tai ka bada abin da yake kanka ka fanshi kanka yace manzo Allah ai wannan ai bata isa abin da za a biya za a fanshi kai manzo Allah yace ka tahi ka kaita ba kai ake nema ba al'amari ne na Allah wannan tibirin na zinariya da aka sai aka dora akan sikeli daidai abinda mai gidan shi ya nema a lokacin nan Salman al-Farisi ya zamanto da babawa ba a shine aka samu gata ko aka samu
irin gudunmuwa wanda Salmanul Farisi ya bada lokacin Ghazwatul Ahzab. Bayan Uhud ba wani yaki da aka yi ba Ghazwatul Ahzab ba shine Ghazwatul Khandaq, wanda Salmanul Farisi karkashin shawara shi aka zo aka yi wannan rami, aka zo aka samu kariya. Ubangiji ya bada kariya albarkacin abinda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi na daga sababi, suka yi wannan rami ya kasance shamaki ko ganuwa tsankanin su da suda tawaga ta kafurai. Kuma baya da shi Allah ya saukar da iskar shi ta tarwatsar da kafurai. Duk da a cikin wannan sura mai albarka insha Allah za mu yi bayani akan Ghazwatul Ahzab, shine sunan da aka yi wa wannan sura. Wallahu ta'ala a'lam. Ina ganin mu ci gaba da karatu insha Allah. Sati da ya gabata mun zo ƙarshen aya ta 3, wanda Ubangiji yake bayyana mana wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Mun yi takaitaccen bayani akan bawa wajibi ne a gare shi ya dogara su da dukkan al'amuran shi zuwa ga Allah. Duk wanda ko ya dogara da Allah, ya meka wa Allah dukkan al'amuran shi, to Ubangijin shi ya isa ya kasance mai majibincin al'amari, ya isa ya kasance mai garan a cikin dukkan al'amuran shi. Mun yi dan takaitaccen bayani akan ma'ana ta dogaro da Allah. Kuma dogaro da Allah wai ba kurum ba, ka zauna zamanci ma zauna ba, ka ce kai kurum kai ka dogara da Allah zai kawo. A'a, Allah ba zai taba kawo maka ba sai ka tashi ka kama sababi. Wannan sababin shine abin da ake nema mun kawo dalilai a cikin Al-Qur'ani da Sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Karaman misali shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana, da zan mu dogara kamar yanda tsuntsu yake dogaro ga Ubangijin shi. Yake wallahi da Allah ya arzuta mu kamar yanda tsuntsu, kamar yanda Ubangiji yake arzutar da tsuntsu. Yace yana tashi da sahi cikin shi a fandare, ya dawo kuma da marece cikin shi a ciki. Yace law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi, da za ku dogara da Ubangiji makuratar dogara. Ka tabbatar ba me yi in ba Allah ba, ba wanda ya sai ya kiyaye, ya bada, ya arzuta, ya jujjuya al'amurka, ya baka rabanka in ba Allah ba. Yace to da ya arzutar da ku kamar yanda yake arzutar da tsuntsu, ya tashi da sahi cikin shi babu komai, ya dawo da marece cikin shi a ciki. Wannan shine al'amari na Ubangiji. Mun yi bayani akan nau'ika na dogaro da Ubangiji. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 4 kan cikin wannan sura. Shine Ubangiji yake bayyana mana, yake cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. wannan aya ce daga cikin jerin ayoyi na wannan sura, aya ta 4, wanda idan muka leka ta zan mu gani za ta karantar da mu wasu abubuwa wanda daga cikin su da kai wahdatul atifa wal iman. Wajibi ne ya kasance zuciya ɗaya Ubangiji ya maka, kuma wannan zuciyar ɗaya in ma ta so ko take, bai yiwuwa ta kasance tana so a lokaci ɗaya kuma tana ki, bai yiwuwa ta kasance mummuna ce kuma a lokaci ɗaya ta kasance kafira, bai yiwuwa ta kasance da imani ko da alkhairi a tattare da ita kuma a lokaci ɗaya a samu sharri a tattare da ita. Shine jiyan da ka gani Ubangiji ya riga ya wa'ada al'amurka. Wannan aya kuma idan muka leka zan mu gani tana ƙaryatar da munafukai akan lalle mutum yana iya rukun zuciya ko yana iya rukun abu guda biyu a cikin zuciyar shi, ko kuma ya kasance mutum ya mallaki zuciya guda biyu. Haka kuma wannan ayar da zamu karanta zamu gani za ta mana bayani akan gabaci ne akan wani mugun al'ada wadda ake da a jahiliya, wadda a lokacin zauwan musulunci aka ci gaba da aiwatar da ita. Allah dan ya rusa wannan al'ada, ya dan soko bayaninta ko ya fara gabacin bayaninta a cikin wannan aya. Haka kuma idan muka leka wannan aya zan mu gani tana mana bayani akan bai dacewa mutum ya dau dan wani ya maida shi dan shi, madama kamar yanda Ubangiji da ya kawo wannan bayanin, Ubangiji bai sanya mutum zuciya guda biyu ba. A hankalce ba wani dan adam wanda Ubangiji ya halitta wanda zaka same shi yana da zuciya guda biyu da take bugawa a cikin jikin shi, babu shi ba a taba yi ba. To dan ya nuna maka wannan abun babu shi ba a taba yi ba kuma ba za a yi ba. Haka kuma iyayenku ba za su kasance ba matsayin matanku ba, ko matanku ba za su kasance a matsayin iyayenku ba. Haka kuma dan wani bai yiwa ne ya kasance danka,
don Ubangiji ya rusar da wannan al'amarin ka sai ya kawo mana wannan abubuwa guda uku wannan sune abubuwa wanda wannan aya zata mana tsokaci akan shi Ubangiji yake bayyana mana yake cewa Ubangiji bai sanya ma wani ɗaya daga cikin ku ba zuciya guda biyu a cikin shi ba a cikin gangan jikin shi ba yace kuma haka Ubangiji bai sanya ba matanku wanda kuke musu zihari wanda kuke cewa a yau daga yau a matsayin wannan iyalin ka kace daga yau kin koma matsayin ma'aikiyata in na sake tarawa da ke zamu zo zamu yi bayani akan haka wa ma ja'ala azwajakum la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum haka Ubangiji bai sanya iyallanku ba su kasance kun yi zihari game da su akan iyayenku ku kamanta su akan iyayenku haka kuma yake cewa wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum haka bai sanya ba ƴaƴan riko wanda za ku dauka ku maida su iyanku na cikinku Ubangiji bai taɓa yin haka ba yace zalikum qaulukum bi afwahikum wannan magana ce wanda kuke yi a bakinku sharman banza ne kuke wadi abu ne wanda shari'a bata tabbatar da shi ba a hankalta kuma babu shi yace zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdi as-sabil kuma Allah shine mai fadar gaskiya kuma Ubangijin nan shine mai shiryewa zuwa ga hanya ta gaskiya wannan shine abin da wannan ayat take karantar da mu idan muka bibi wannan ayat zamu gani Ubangiji ya kawo mana maja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ne da kasancewar da kai maganganu wanda malumai wanda suka kawo akan sababin sarkar wannan ayat wa'ansu daga cikin malumai suke cewa ai wannan mas'alar raddi ne game da wa'ansu daga cikin kafirai Ubangiji yake suna bayani akan dalilin da Ubangiji ya saukar da wannan ayar suke cewa lalle da kai wani mutum daga cikin kafirai wanda ake kiran shi da ma'abucin zuciya guda biyu shi hankali guda biyu gare shi tunda zuciya guda biyu gare shi yana iya hankaltuwa hankalin shi ya huta na kowa tunda ai da zuciya ne ake hankaltuwa afala ya'qilun da me ake hankaltuwa da zuciya ake hankaltuwa yake cewa to wannan mutumin suna shabbaha shi suna cewa mutumin nan zuciya guda biyu gare shi dan haka wannan mutumin yayi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hankali wannan shine ɗaya daga cikin maganganu wanda suke kawowa wasu daga cikin malumai suke cewa ai wannan ayar an sabkar da ita ne saboda a rusa wata magana wadda kahurai suke aiwatarwa suna cewa ai su zuciya guda biyu gare su ko kuma wata magana wadda ake yi ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da zuciya guda biyu saboda shi ai annabi ne Ubangiji dan ya rusa wannan al'amurkan sai Ubangiji ya dawurta ya biyo bayani akan maja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi sai dai wannan dukkan su maganganu ne wanda suke shawaz maganganu ne wanda suke ba ingantattu ba da kai da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar yanda Imam Zuhuri ya kusan shine wanda yayi magana akan wannan mas'ala yake cewa abinda Ubangiji yake so ya bayyana mana lalle Ubangiji a hankalce ko Ubangiji bai taba halitta wani dan adam ba wanda yake da zuciya guda biyu a cikin zuci a cikin jikin shi a cikin shi ba za ka samu zuciya guda biyu ba yace Ubangiji ya kawo wannan bayanin ne ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Ubangiji bai taba halitta wani dan adam ba wanda ya sanya mai zuciya guda biyu a cikin shi yace ba dan komi ba dan ya maka shunhuda akan wa'ansu bayanin abubuwa guda uku wanda zai bayyana maka na farko shine abadan Ubangiji bai taba halitta dan adam da zuciya ba to yanda ba taba halitta dan adam da zuciya guda biyu ba haka Ubangiji bai taba sanyawa ba wata wadda ka aura a matsayin matarka ta kasance kamar ma'aikiyarka haka kuma Ubangiji bai taba sanyawa ba dan wani wanda ka dauka ka ruka ka rike shi ba kai ka aihe shi ba ya kasance matsayin danka Ubangiji yayi haka ne dan ya tabbatar mana da wannan abubuwan yanda kaga ba a taba yin dan adam ba da zuciya guda biyu ba haka dan wani ba zai kasance danka ba haka kuma matarka ba zai kasance matsayin ma'aikiyarka nan Ubangiji yake mara bayani ma ja'ala Allahu nan Ubangiji bai taba sanyawa ba nan alja'al yana iya daukan kamar yanda malaman tafsiri suke bayyanawa alja'al yana iya daukan ja'alun kauniyun wa ja'alun shar'iyyun Ubangiji ya sanya in ja'alun kauniyun ne shine kamar misali waja'alakum waja'alnakum akthara nafira waja'alna al-layla libasa kaga wannan duka yana bayani ne ja'alun kauniyun abinda ubangiji ya halitta ja'alun kauniyun shine bi ma'ana ja'alun bi ma'ana khalaqa abinda ubangiji ya halitta kina wannan shi yake nuna maka ubangiji bai taba halitta ba bai taba halittar wani dan adam ba da zuciya guda biyu ba sai yadda kasancewar da akwai misallai wanda suka zo a cikin alqur'ani akan ja'alun shar'iyyun ubangiji ya sanya wani abu ya tabbatar da shi a cikin addinin musulunci kamar misalin ubangiji wannan ayar da yake ba ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin a shar'ance ubangiji bai taba hukuntawa ba bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil walakin alladhina yaftakaru yaftaruna allahi kaliba wa aktharu la yaqilun taydin da ake yi ubangiji bai taba shar'antawa ba kina wannan shi zai ba mu ma'ana lalle ubangiji yana iya sanyawa ma ja'alallahu tana iya daukan ja'alun kauniyyun wa ja'alun shar'iyyun bangaren shari'a daban bangaren kuma halitta daban to don abinda ubangiji yake mana bayani shine bangaren halitta ubangiji bai taba halitta wani dan adam ba ya sanya mai zuciya guda biyu abu ne wanda yake amrun mustahilun abu ne wanda yake har abada ba a taba yin shi ba shi sanya Imam al-Bagawi yake ya kawo bayani karkashin wannan ayat yake bayani yake cewa lalle ubangiji bai taba halitta wani dan adam ba da zuciya guda biyu ba ubangiji ya halicci dan adam da zuciya guda daya wannan zuciyar guda daya ba ta rarrabuwa baya yiwa so san ubangiji da kiyayyar ubangiji su hadu a wannan zuciya lokaci daya in ma ya kasance yanzu kana san ubangiji ko kuma kai ridda ubangiji ya koma abokin adawarka shine abinda Imam al-Bagawi ya kawo ko kuma ya kasance a lokaci daya wannan zuciyar ka same ta tayi imani da Allah kuma ta kafurce wa Allah abu ne wanda bai yiwuwa ko kuma ya kasance wannan zuciya tana son alkhairi kuma a lokaci daya tana son shari tana aikata alkhairi kuma a lokaci daya tana aikata shari ya kawo wannan bayanin a cikin tafsirin shi shine wannan yake mana bayani lalle zuciyar dan adam zuciya ce guda daya ubangiji bai halicce ta ba guda biyu ba haka wannan daya ba ta rabuwa kashi biyu a lokaci daya ta so take duk lokacin da ta tabbatar tana so to tana so duk lokacin da ta tabbatar tana ki to tana ki wannan shine al'amari wanda ubangiji wanda ya mana bayani a karshe kuma wannan shi ke ƙara tabbatar mana zuciya a ciki take a cikin gaggan dan adam take kamar yadda yake bayyana mana min qalbaini fi jawfi zuciya guda biyu a cikin gangan dan adam kamar yadda ubangiji ya kawo mana bayanin ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi junahi illa umamun amsalukum da sauran bayani a cikin alquran sannan mas'ala ta biyu yake cewa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum haka ubangiji bai sanya ba wa'innan matan kunnaku ba wanda kuke tarawa da su su yi zihari tare da su su kasance matsayin ma'aibanku lokacin da kuka nemi sakin su ko kuka nemi ku rabu da su wannan mas'ala ce wadda lokacin jahiliya sun kasance suna lokacin da suka yi niyyar su rabu da matan su rabuwa ta da har abada talaqan ba'inan sai su kawo wannan furuci na zihari sai to daga yau anti alayya ka zahari daga yau ke innan kamar bayan ma'ahiyata kike idan ya furta haka to ya rabu da ita har abada shine saki wanda yake babu komai a cikin shi ka sanya nan ubangiji sai ya kawo ya rusa wannan al'ada wanda take ta jahiliya shine duk lokacin da mutum zai yi wannan kalma to ya riga yi wannan kalma to a cikin addinin musulunci yana iya dawowa kanta shine kamar yadda malam ya kawo ta'rifin shi zihar ya kawo bayani akan shine duk lokacin an yushbihu ar-rajulu zawjatahu biman tahrumu alayhi tahriman mu'abbadan binasabin aw bisababin mubahin shine wani ya kasance ya shabbaha ya kamanta iyalin shi da matar da take haramun a gare shi armeta haramun wanda yake na har abada sawa'un abin da ya kawo haramcin har abada shine bangaren dangantaka ta jini ko kuma bangaren wani abu wanda yake sababi ne wanda yake na halaka haramun a gare shi saboda idan muka koma bangaren shari'a zan mu gani da kai mate kun da ubangiji ya haramta mana haramun ne har abada mu aure su da kai mate kun kuma da aka haramta mana haramun ne na dan lokaci kadan misalin harimata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa ala abna'ikum alladhina min aslabikum.
Ubangiji ya bayyana mana nau'ikan matan ku wanda haramun ne mu aure su. Kaga aka ce muku ummahatukum, iyayenku, ma'ahiya, duk wanda take ma'ahiya ko kuma a matsayin ma'ahiya haramun ne mu aure su. Ummahatukum wa banatukum, haka diyanku haramun ne ku aure su. Wa banatul akhi, haka diyan ɗan uwanka, diyan ɗan uwanka. Wa banatul ukhti, haka diyan ɗan uwa wanda suke na mata. Ko da uba ɗaya kuka hada ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya kuka hada, haramun ne ɗiyan su kasance halaka a gare ka ka aura. Haka mun tsallake wa ammatukum, haka babbofinku, ƴan uwan ma'ahinka. Wa khalatukum, haka ƴan uwan ma'ahiyarka, dukkan su wa'innan haramun ne kada an ka aure su. Haka wa ummahatukum allati wa banatul ukhti, haka ƴan uwa ƴan uwa mun yi bayani akan shi. Wa ummahatukum allati arda'anakum, haka ma'ahiyar da ta rene ka, ta shayar da kai shayarwa har guda biya, kowace sai da ka sha ka saki da kanka. Idan ka sha guda biyar ta zamanto haramu a gare ka da ita da ma'ahiyarka dukkan su uwa su daya. Haka wa banatu wa ummahatukum allati arda'anakum wa ummahatukum min ar-rida wa ummahatu nisa'ikum, haka iyayen matanku wanda kuka arba. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna, haka abunanku na matekun da kuka aura. Diyan matarka ce ta zo da ita gidan, ka riga yi ka shiga da uwa da ma'ahiyarta, ka tara da ma'ahiyarta, to diyarta ta zamanto haramun a gare ka. Da zai kasance ka auri ma'ahiyar baka tara da ita ba, kana iya sakinta ka armi diyarta. Amma dai da zaran ka armi diyarta, to haramun ne kuma ka armi ma'ahiyarta ko da baka sadu ba da diyarta ba. Wannan shine hukunci na shari'a. Yace wa arba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. In muku shiga da iyayensu ba, muku tara da iyayensu ba, tarawa ta aure ba, to halaka ne wannan ku armi diyarsu. Tunda ba a tara da su ba ka saki, to kana iya armi diya. Yace wa raba'u wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum, da iyanku wanda suke na cikinku na tsatsanku su ma haramun ne a gare ku. Wannan su ne nau'ika wanda aka haramta mana. To shine anan mutun ya zo irin wa'innan ya ce na haramta ku, ko kuma ya ce wa iyallanshi daga yau da ke daga yau kamar wacce kike wanda take haramun a gare ni arma, ko ma'ahiya ko ɗan'uwa, ɗan'uwan ma'ahiya ko ɗan'uwan ma'ahi ko kuma diya ko kuma kaza, wa'inda dai muka zana. To shi dai ake kira da zihari. Sannan da kwai wa'inda a tahriman mu'aqqatan, wa'inda aka haramta maka dan lokaci ne dan kada, kamar matar da take gidan wani, kaga haramun ne a gare ka ka arme ta. Amma dai haramcin haramci ne wanda yake mu'aqqat, dan lokaci ne. Da mijinta da zai mutu ko da mijinta zai sake ta, kana iya zauwa kai ma ka danka su kasance dan takara ka arba. Ko kuma matar kani ko matawa, wa'innan dukansu tahriman mu'aqqatan, lokacin da suke halin kalkashin mazajensu, to haramun ne ka arme su. Amma dai da zaran miji ya sake su ko kuma ya da saki ko kuma mutuwa, dukansu kana iya arma. Yadda al'adar mu illa ma qad salaf, ai wannan haramun ne a bayan ya saki ko kuma bayan ya mutu. Sai dai mu a wurin mu an saki ba a arma, in ya saki bai arma, sai a ga kamar aibu ne. Shi kuma shari'a ta baka dama, wanka idan ya saki mata kana iya zabuwa ka arma, ko kananka ya saki mata kana iya zabuwa ka arma. In ya mutu wannan a wurin mu ana yi, amma dai shari'a ta bada dama, to irin wa'innan dukkan su ko kuma mijin da yake da mata guda hudu, kaga shi ma haramun ne a gare shi armu wata. Amma dai tahriman mu'aqqatan, da zai saki ɗaya daga cikin su ko ɗaya ta mutu, yana iya arma. Irin wa'innan suna da yawa wanda su tahriman mu'aqqatan ne, dan lokaci ne, dalilin wani wani sababi ne ko dalilin wani abu ne. Idan da wannan abin zai kawar zai gushe, to mutun yana iya zauwa ya arba. To wannan shine mas'ala ta zihari, mutun ya kamanta matashi ga wata mata wadda ta haramta a gare shi ya arma,
tahriman mu'abbada haramci wanda yake na abada ya aure ta shine ubangiji idan muka koma cikin suratu al-mujadala ubangiji yake bayyana mana wallazina yuzahiruna bin nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa ubangiji sai ya canza wannan al'amarin da ai ubangiji ya san ga al'amarin ga yanda ake tahiyyata shi yanzu kuma shi kuma addinin musulunci ga wanda ake sabkarwa shari'a ana so ne a setawa musulmai al'amarin su al'amari ne na jahiliya wanda aka sanje ana yi lalle za a samu wani wanda ya aikata shine lokacin da abin da yayi wakana yazo neman fatawa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kamar yanda muka yi bayani a harkan karatun mu ta wannan ayar matashi ya ce akan wancan tahriman abadiyya wanda suke mana bayani akan kaffara shine ubangiji yake bayyana mana kaga daga cikin musulmai waɗanda suke zihari game da matansu ya daga baki ya ce yau iyallan shi da shi da kamar idan ya sake tarawa da ita kamar bayan ma'ayyiyar shi kaga wannan kalma ce wadda take mai muni yana nihin kamar yanda muka yi bayani yana nihin ya saki matar shi saki wanda babu komai a kan shi shine ubangiji sai ya bayyana mana kaga waɗanda suke irin wannan katobara su yi wa matansu irin wannan saki aniyar su wai a wurin su saki ne tunda shari'a ta baka dama kai saki kuma an shar'anta maka ga yanda za ka yi saki an nuna maka an karantar da kai ga yanda ake yin saki to idan ka zo da zihari summa ya'uduna lima qalu yanzu kuma sai yake shinshine ya za a yi ya dawo gun matar shi yace to ba za a barka haka ba sai kai kaffara kaffara shine fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa yace zai entar da baiwa mace kamun ya shafi kamun ya dawo wa iyallan shi ko kamun ya shafi iyallan shi ذلكم تؤمنون ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير yace an muku haka ne dan ya kasance muku izina yanzu ka tafi ta kan yi kana da baiwa ita kadai ka mallaka ta kan yi baka da baiwa kana da kudin da zaka iya sayan baiwa kuma kana da program da kudin amma dai saboda ka dawo kan iyallanka sai ka tafi ka nemi baiwa ka zo ka entar da ita sannan ka dawo wurin iyallanka dalilin wannan kalma da ka furta yace to zalikum tu'azuna bi wannan dan a muku galgadi ne wallahu bima ta'maluna khabir da abin da ku kasance kuna aikatawa Allah masani ne makurata sani a cikin al'amari yace fa man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa wanda bai samu ba bai da ikon da zai entar da baiwa to zai yi azumi wata guda biyu kamun ya shahi iyallan shi man lam yastati fa yatamu 60 miskina wanda ko ya gaza to zai ci su da miskini guda 60 wannan kuma dokoki ne na Allah kuma tilka hududullah wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsa la tadri a ba ita bacewa tilka zal a fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa zalikum tu'minuna bihi wallahu a zalikum waccan tawarkan zalikum tu'azuna bihi tabiha araba ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله أرمى أرمى القرآن دي سيأمكم أمونكم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم yake cewa wannan shine zalika li tu'minu billahi wa rasulihi amma ku haka ne dan ku ƙara tabbatar da imani ga Allah ga manzon shi kuma ku sani tilka hududullahi wannan dokoki ne na ubangiji walil kafirina azabun alim kuma kafirai suna da azaba mai radadi kuma yanda ya ci gaba da bayyana innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihi kaga wanda suke sabawa Allah suke saba umurni na ubangiji to za a kumiyatar da su kamar yanda aka kumiyatar da wa'inda suka gabace ku yace wa qad anzalna ayatin bayyinatin lil kafirina azabun alim tabbas mun saukar da ayoyi wanda suke bayyanannu kuma kafirai suna da azaba wanda suke mai radadi wannan shine bayani wanda ubangiji ya saukar akan mas'ala ta zihari wannan ita ce mas'ala ta zihari, kuma ubangiji ya sabkar da ita dan ya dauke wa al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kunci irin wanda suke shiga. Kana son matarka da yanayi na hushi yake sanya su dauki wannan kuduri wanda za su yi furuci akan shi, kuma karshe al'amarin ya rikice, mutum ya gaza dawowa zuwa ga iyalan shi, shine ubangiji ya sanya ga abin da bawa za yi kafara ɗayan uku, in ma ya kasance ya yantar da baiwa, in bai samu baiwa ba ya gaza ya buga ya gaza yantar da baiwa, shine zai yi azumin wata guda biyu a jere. Idan kuma ya gaza yin azumin wata guda biyu, to zai iya tiyas da miskini guda sattar. Wannan su ne dokoki na Ubangiji ga duk wanda ya dauki matar shi a matsayin wata wadda take muharrama a gare shi, mutahriman abadiyyan, haramci wanda yake na har abada. Wannan shi ake kira da zihari, shine mutum ya ce wa iyalan shi, daga yau in na sake saduwa da ke, to kamar na kwanta da ma'aihiyata, shi kuma abu ne wanda yake haramu. Kamar yadda malam ya kawo shi kuma ta'arifin shi, yake bayani yake cewa kamar ya kwanta da wadda take haramu a gare shi, haramci wanda yake na har abada. Wannan shi ake kira da zihari, shine Ubangiji yake bayyana ma hunna ummahatikum, su wa'innan matekun naku har abada ba za su kasance matsayin iyayenku ba. Shine kamar yadda Ubangiji bai sanya ba zuciyar dan Adam ta kasance guda biyu a cikin gangan jikin shi ba, haka wannan matar taka har abada ba za ta kasance matsayin mahaifiyarka ba. Sai mas'ala ta uku, Ubangiji yake cewa wa ma ja'ala adiyyakum abna'akum, haka wanda kuka dauki kuka rike su, kuka dadiyar ruko har abada, wanda kuke ake kiransu da sunayenku har abada, ku sani ba za su kasance matsayin iyanku ba. Dan ruko ba da bane ba, ci sanya Ubangiji da ya tashi bayyana mana, yake bayyana mana wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum, dan ya nuna maka hukuncin dan ruko da dan da mutun ya huto daga tsatsan shi ba dai bane ba. Shine kuma ake tabbatar maka lalle kamar yanda mutum ba zai kasance yana da zuciya guda biyu ba a cikin gangan jikin shi ba, haka kuma matarka ba za ta kasancewa ba makaman ma'aiyyaka ba, haka dan wani ba zai taba kasancewa matsayin danka ba, ma'ahin shi daban kuma da sunan ma'ahin shi za a kiraye shi, kai kuma in ruko za ka yi ka yi ruko, wannan kuma tsankanin ka kai da Ubangiji kyautatawa ce, Allah ya baka ladanka. Amma dai har abada ba zai kasance ba kamar ɗanka ba, dan inda zai kasance matsayin ɗanka, to tabbas zai kasance ya gade ka, zai kasance iyalinka sun kasance haramun a gare shi har abada. Abubuwa daban-daban wanda shari'a wanda take gindayawa akan mas'ala ta ƴan'uwantaka. Nan kenan zan mu iya fahimta wa ma ja'ala adiyyakum wa'inda kuke kira, wanda kuka rike su a matsayin ɗiyan ruko, su kasance ɗiyanku na cikinku, ba za su taɓa kasancewa ba, la shar'an wala qadaran, ɓangaren shari'a ko kuma ɓangaren ƙaddarawa. Saboda idan ka ɗauka ɓangaren shari'a, Ubangiji ya riga ya kore wannan al'amarin, kuma ɓangaren kuma ƙadara, wannan baban shiga wanda ya taye sadu da wace, kuma aka same shi, don haka kai ba kai ba ne ba zai taɓa kasancewa ba ma'aikin wannan ba. Shine malam yake bayyana mana baya yiwuwa dan wani ya kasance ɗanka, kamar yadda a jahiliyya aka kasance ana aiwatar da haka. Hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki dan wani a matsayin ɗan shi, har ya kasance ana kiran shi da sunan shi. Bawan shi shine yantaccen bawan shi shine Zaid bin Harisa, ya kasance a lokacin da ana kiran shi da Zaid bin Muhammad, dan Zaid dan Muhammad shine lokacin da aya ta gaba, duk da kasance wannan wasu daga cikin malaman tafsiri sun kawo suke cewa dalilin a warware wannan hukuncin ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri mata ta Zaid bin Harisa, aka warware wannan mas'ala ta jahiliyya, wanda wani dan da ka rika sai ka rike shi, sai ka maida shi ya koma matsayin danka a rinka kiran shi da sunanka. Wannan kuma za ka samu da yawa daga cikin ma'aikatanmu suna aiwatar da haka, wani dan saboda furzan shar, saboda dan karin da zai samu a cikin albashi, sai ya dauki dan wani ko ɗiyan wani, sai ya musu takardu da sunan shi, kuma ya tafi ya ringa daukan kudinsu, ko kuma saboda furzan shar, ko kuma saboda wani mai dikalin su, ko wani makamancin haka, zai aiwatar da haka. Shi kuma wannan haramun ne kaza, bai dacewa, abubuwa ne wanda ake aiwatar da su a cikin jahiliyya. Ubangiji kuma ya rusa wannan al'ada ta jahiliyya. bai dacewa dan wani ya kasance danka madaba ba kai ba ka wannan in shi ba. Akwai kalma wanda malami kawo yake cewa a wannan hali ne alwaladul lifirash, dai dai an sani dai na shinhuda ne wanda ba kai ka aihuwa ba ta hanyar armiya ba danka bane ba har abada ba zai kasance ba, saboda ita mace ba taba samun wanda ta aihu banda ma'ahiya annabi Isa ba tare da miji ba. Kinan kowa za a sannafa shi zuwa ga ma'ahin shi bangaren kaddara. Shine manzo Allah sai ubangiji yake bayyana mana lalle wa ma ja'ala adiyakum abna'akum, diyan wani ba za su taba kasancewa matsayin diyan ku ba, diyan ku wanda suka fito daga tsatsan ku su za ku kiraya a matsayin diyan ku. Shine ubangiji yake bayyana mana zalikum qaulukum bi afwahikum, wannan dukkan maganganun nan da kuke imma waccan maganar da muka dauka wanda munafukai suke cewa a ai da kai mutumin da yake da zuciya guda biyu ko kuma a mutun yana iya rikin zuciya guda biyu ko manzo Allah yana da zuciya guda biyu ko wani abu makamancin haka, wannan dukkan su zalikum qaulukum bi afwahikum ko kuma hadar zihari ko kuma daukar dirkon dan wani a matsayin danka, dukkan ku wannan zalikum qaulukum bi afwahikum ai wannan hada ce wanda kuke yi da bakunan ku bata da wani tasiri a cikin al'amari. Kana wannan al'amari ne wanda yana komawa zuwa ga wanda yake faɗa duk da kai wa'ansu daga cikin malaman tafsiri wanda suka ce zalikum qaulukum bi afwahikum ai wannan furci ne naku na kanku wanda kuke yi, lalle baya dacewa imma ya kasance mai furcin nan musulmi ne ko munafiki ne ko bayahudi ne ko mushriki ne, zalikum qaulukum bi afwahikum faɗa ce wanda batta da wani tasiri, shirman banza ne kuke yi, wannan furci ne na baki wanda ubangiji wanda ba zai dauke shi ba da itibari ba. Kokon dubu kana cewa wacce ta koma matsayin ma'ahiyarka wannan sharman banza ne a wurin ubangiji, hukuncin ba haka yake ba. Dan wani da karka kake rikon shi da danka tabbas shi ma wannan sharman banza ne, fadar banza ce kake yi a wurin ubangiji, hukuncin na shari'a ba haka yake ba. Haka bangaren mutun ya ringa tunanin yana da zuciya guda biyu yayi kowa wayo, wannan shi ma zancen banza ne, zalikum qaulukum bi afwahikum lalle wannan fada ce wanda kuke yi da baki rafto. Kalkashin haka ne wasu daga cikin malumai suka kawo duk da maganar tana da in aka dauki wata waji hatta zaka gani bayanin ta zai zo a can gaban aya. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya auri Zainab bintu Jahsh mata ta Zainab bin Haritha, wanda lokacin da shi kuma Zainab bin Haritha kamar yanda muka yi bayani yana daya daga cikin wanda manzo Allah sallallahu ko shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike shi a matsayin da har ma yake kirje Zainab bin Muhammad. Shine a lokacin nan mutane suka dunguma suke cewa ai Muhammadu ya aru matar dan shi, tunda kowa ya sani Zaidu dan Muhammad ake kiran shi. Shi ne ubangiji yake zalikum qaulukum bi afwahikum ai wannan shirman banza ne kuke yi, dama dan wani bai taba zama danka ba, danka shine danka, wallahu yaqulu alhaqa ubangiji a cikin al'amarin shi kullun gaskiya yake bayyana muku, yaqulu alhaqa kullun abu wanda yake daidai shi ake wadi muku, abinda zai gyara ku duniyar ku da gobe kiyamunku yace wa huwa yahdi sabil, kuma ubangijin nan shine wanda yake shirye suwa zuwa ga tabarati wanda yake miƙaƙe. Wannan shine al'amari na ubangiji subhanahu wataala. Idan za mu tsaya a nan insha Allah sati mai zawa sai mu yi bayani akan abubuwa wanda za mu iya fa'idantuwa da su alƙashin wannan ayar, kuma mu ci gaba da aya ta gaba yake zan mu tsaye takaita da kwai ayoyin da za mu rakaza a kansu a cikin sura. Wasu ayoyi za mu zo za mu musu mururar kirab mu musu tahiyyar mota, wasu kuma ayoyi wanda suke da bukatar mu tsaya a zakulo abubuwa wanda za iya fa'idantuwa da su bangaren hukuncin shari'a sai mu tsaya a kansu insha Allah. Abin da makaranta dai Allah ba mu dagan shi, kuskure da muka yi Allah gafarta mana, Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu, bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abin da ba iya ba Allah ya iya mana, ƴan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara da muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki. Allah mana albarka yi wa zuriya mu albarka, ya yi wa abin da ya rasta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka, ya yi wa sauran kwanukan mu albarka, iyaye da amanna arziki da suka riga ya bigidan gaskiya muna fatan ubangiji ya wasa musu cikin kabarinsu ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomansu ya sake sadar da mu da su a cikin gidan aljanna da firdaus. Muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurci na alkhairi Allah ya tabbatar mata, duk abin da yake sharri ne kuma Allah ya nisantar da mu, duk abin da ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
Thank you.